girman gwamnati ina neman afuwa ka gafarta mai girman gwamnati tunda Nasir Ali Koko ke mana inconclusive karamar hukumar Dala mai girman gwamnati ka daina daga wayarta ina kira baka dagawa ina maka test ma ba responding
wannan tallafin ya isa a fitar da mutanen Najeriya kalla mutum 500 ko sama da kaka daga cikin halin talauci
kuma kar ya manta duk abubuwan da suka shafi dan adam akan doran doka da wanda ake yin su dokar jam'iyyar APC tun daga matakin kasa local government jaha mazaba akwai constitution
ba mu da asibitin da idan wata larura ta tashi za mu je mu kai marasa lafiya zuwa asibitin akan hanya idan muka tafi za mu kai yawancin matan masu suna mutuwa saboda matsalar wannan hanya ta mu
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen Dala na wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanku da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen Dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Tun bayan kammala zabukan 2019 rikice-rikice ke ci gaba da daukar salo musamman ma da waɗanda suke ganin an zalunce su wajen fitar da sakamakon zabe ko kuma wajen fidda gwani da masu wannan korafi ke cewa jam'iyyun su ne suka yi musu karan tsaye inda suka take musu haƙoƙin su sakamakon rashin uwa a gindin murhu da Allah ya jarabce su da shi Jami'ar APC mai mulkin kasa na daga cikin jami'un da ke fama da irin waɗannan matsaloli da hatta a cikin ƴaƴanta ma waɗanda suka ci zabe ba su tsira ba gwamna mai barin gado Rochas Okorocha da ya ci zaben sanata an ji shi yana neman ya kwaci kansa wajen karɓar shaidar cin zabe batun da yake ganin wasu ne a jami'ar ta sake masa zagon kasa sakamakon takun saka da yake yi da wasu masu ido da kwalli a jami'ar A wani rahoto da ke fita a wannan rana ya nuna cewa wasu masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC ta jihar Kogi sun yi kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa kar a bawa gwamna Yahaya Bello na jihar tikitin takarar gwamnan jihar. Masu ruwa da tsakin sun rubuta zungurar ya takarda mai dauke da sa hannun Alex Kadri wacce take cike da korafe-korafe akan gwamnan inda suke buƙatar shugaban kasa da kuma jam'iyyar APC su fifita buƙatun al'umma fiye da na gwamnan da suka ce baya kallon talaka wanda suka zabe shi tun a wancan zango na farko daga cikin korafe-korafen da suka rubuta wa shugaban kasa Muhammadu Buhari sun ce daga hawan gwamna Yahaya Bello karagar kujerar gwamnan Kogi ya karbi kudi kimanin naira miliyan 344 a cikin watanni 38 da suka wuce amma duk da haka ya gaza ya rika biyan albashin ma'aikatan jihar saboda rashin kishin al'umman jihar ta Kogi wanda suka ce a baya lokacin marigayi gwamna Prince Abubakar Audu ma'aikata sun ji dadi tare da murar gwamnati da haka suka ce kuskure mafi girma da jam'iyyar za ta yi shine ta sake bashi tikitin takarar sake zabe da za a yi a jihar wanda suka ce matakar hakan ta kasance to babu makawa jam'iyyar tasu ta APC za ta sha kai sakamakon rashin abin nunawa daga gwamnatin to sai dai masu ruwa da tsakin jam'iyyar sun bayyana cewa ba wannan ne karo na farko ba da suka rubuta korafin su amma babu wani abu da jam'iyyar ta yi domin daukar mataki to sai dai a gefe guda kuma a daidai gabar da jam'iyyar APC ta ki magantuwa akan wannan korafi ita kuwa fara shugaban kasa ta bakin mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu ta yi martani kan maganganu da ke zagawa kan yadda wasu ke cewa tafiyar da shugaban kasa ya yi ya mika mulki ne ga mataimakin sa Professor Yemi Osinbajo batun da fara gwamnati ta ce ba haka yake ba shugaban kasa Muhammadu Buhari ne zai ci gaba da zartar da al'amuran kasa daga can birnin London a martanin da fara ta yi ta bayyana cewa tafiyar shugaban kasa gajeriya ce wato dai ta kwanaki goma ce don haka babu buƙatar sai an sanar da majalisar dokoki domin sahale masa ya wacce tafiya amma kwan da ya gabata ne dai a ranar Alhamis shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi tafiyar kwanaki goma zuwa birnin London domin aiwatar da wasu abubuwa to sai dai a gefe guda kuma dangane da wani yunkuri da gwamnatin Najeriya ta yi na bayar da kudi har naira miliyan 180 ga kasar Guinea-Bissau domin gudanar da al'amuran zabe ya haifar da kace na ce batun da hatta babban daraktan nan na cibiyar nan ta set sack comrade Hamis Umar Kofar na isa ya kalli batun ta wata fuska daban
tallafin da kasar Najeriya karshen jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bawo kasar Guinea-Bissau na tsabar kuɗi a naira kusan miliyan 180 abu ne da gaskiya ya jawo cece kuce da kuma ƴan kasa sun faɗa ra'ayin su to idan ka kalli abin sakai karanta shi zaka ga cewa ba wannan ne karan farko da kasar Najeriya take bada irin waɗannan tallafi kasashen Afirka ba idan muka duba a lokacin gwamnatin soja ta General
Kabin muje ga nan tallafin yana da matsala ne
to gaskiya na farko zaka duba kalubalen dake cikin tallafin da aka bayar da kuma tasirin da hakan yake da shi wanda yazo a daidai lokacin da al'umma kasa suke ta fama da halin tsitsi tana ganin mutane kullun sa kara shiga yanayi na talauci kuma wannan tallafin ya isa a fitar da mutanen Najeriya kalla mutum 500 ko sama da kaka daga cikin halin talauci kuma da dauki wannan kuɗin da aka bayar ma gode a sasu a cikin social investment program da ake yi da shi a ƙasar nan kamar misali Trader Money da kuma irin su Empower da sauransu hakan zai ƙara haɓaka wannan abun a lokacin General Abacha shi ma kasar Niger ta shiga wani yanayi na yunwa ita ma Najeriya ta ƙara bada wannan tallafi
misali baka ganin Najeriya tana bada irin wannan tallafin ne duba da cewa watakila so suke su kulla alaka tsakanin Najeriya da kasashen da take tallafawa
to gaskiya wannan to wani bangaren dole zamu kalubalanci shugaban ƙasa domin wasu na ganin kamar yayi hakan ne domin yayi gwaninta amma za a yi ta ya matsi da cewa ai a lokacin gwamnatin sai aka bada wannan tallafi kuma wannan ya zo daidai lokacin da aka kammala zaben 2019 a nan Najeriya inda har yanzu har gobe akwai wasu daga cikin ma'aikata na wucin gadi na INEC da suka yi kula da al'amuran zabe ba a ba su kudin aikin sa wanda haƙƙin su ne kuma Najeriya amma cikin yanayin da mutane sa ta shiga wani yanayi to amma an dauki wannan kudi ma gode an ba wannan ƙasa daban to amma hakan za mu duba cewa tasirin sa zai kawo misali yanzu Najeriya ta ƙara samun kima a idan Afirka kuma idan duniya gabaki daya kuma za ta ƙara zama jagora tunda idan muka duba Najeriya Afirka ta fi kowace ƙasa karfin tattalin arziki kuma ta fi kowace ƙasa yawan jama'a kuma ga shi Allah ya hore mana ma'adanai na ƙasa da sauransu to ta wani bangaren ya kamata idan muka duba a sabga ta abin da shafi diplomasiya da kuma kokarin farfado da kimar ƙasar a idan duniya wanda ana zargi cewa jam'iyya ta baya ta PDP ta zubar da kimar ƙasar Najeriya idan a idan duniya gabaki daya to amma yanzu ana ganin shi kamar Buhari ya zo da matakai na farfado da wannan kimar to amma duk da haka akwai kalubale dole mu ƴan Najeriya mu kalubalanci shugaban ƙasa kan bada wannan abin domin ya kamata a duba irin yanayin da mutane suke ciki wallahi tallahi mu lantsare ta mar nan ya isa al'umma Najeriya su fito da kalin suke ciki
comrade ha Mr. Umar kofar na isa kenan daraktan kungiyar ta SADC to wannan kenan mu shiga sauran batutuwa na siyasa da a wannan gaba sauran al'amuran siyasar ke ci gaba da sake zafafa musamman ma biyo bayan kammala zabe da a yanzu haka ƴaƴan jam'iyyar APC ke ci gaba da kokarin kashe wutar da ka iya zamar musu matsala sai dai duk da wannan yunkuri mun ji Abdulaziz Dambazau da ya ce ya shigo ne domin ya baiwa gwamnatin Kano hakuri bisa wani sabani da aka samu tsakanin su
nazo in ba mai girma gwamnatin jihar Kano Kadimul Islam hakuri mai girma gwamnatin ina neman afuwa ka gafarta mai girma gwamnatin tunda Nasir Ali kokoke mana in plus ba karama hukumar dala mai girma gwamnati ka daina daga wayarta in na kira baka dagawa in nayi maka text ma ba responding mai girma gwamnati kai haburi kuma ni na san ba wani abu ne yasa bani haka kawai na dauko dade na rika fitarwa ina ga mai girma gwamnati ya ci gaba da rike Nasir Ali Kokoki a matsayin director campaign nasa kuma ya ci gaba da rike shi a matsayin jagoran jami'ar APC na karamar hukumar dala wannan yasa mai girma gwamnati kai maka amma Allah da mai girma gwamnati kai haburi kai haburi kai haburi ban zaci Nasir Ali Kokoki zai mana in konkurs ni da kai karamar hukumar dala ba domin da ya tashi da yamanan ma hangur ba da ni da mai girma gwamnati gaba eh sai da yake fadda mu gaba dai na ci da kai mai girma yace da goshi saboda mai girma gwamnati kai hakurin Allah da ba za a sake ba shi yasa ma mai girma gwamnati nake neman alfarma ni ka bani kujerar tasa na wanke kaina a gurin ka mai girma gwamnati ita ma kuma kujerar tasa da yake kai ta jagorancin APC na karamar hukumar dala muna nan muna tattauna da dukkan ƴan karamar hukumar dala zamu zo mu samu dattije mutumin kirki wanda zai rike amanarka shi ma a bashi wannan kujerar
a she neman gurin zama kake shi yasa ka zo kana bashi hakuri
ga abin da yasa na ga miki mai girma gwamnati ya jira daga wayata ne text baya karban text ina baya mu responding ba saboda nazo na ce lalle abin Nasir Ali ku koki kawo wannan kujerar mai girma gwamnati gani ke kamar laifina ne shi yasa nake son ibanu wannan kujerar shi mai girma gwamnati Allah da in ya bani son wanke kaina kin ga na wanke kaina Allah da kin ga ba za a saki samu wata wannan
amma me yasa ba za ka bari ya ga cancantar ka ya dauka ya baka ba duba da kai ka zo kake neman wannan kujera da bakin
a duk ɗan karamar hukumar da Allah ke sanar duk ɗan media da duk wani a karamar hukumar da Allah ba wanda ya zo ya jajirce akan mai girma gwamnati sai ba Nasir Ali Kokoki akan matsayin sa na director campaign nan mai girma gwamnati sai ni saboda haka ya zai in wanke kaina in ban na karbi wannan kujerar na kawo gyara a ciki ba saboda haka ina lalle tambaya SA ne lafiyar sanka anya ka ce miki magana gwamnati a zaben nan da akai kuwa to gaskiya kamata ka zo kai jawabi in kuma ka zo kai jawabi bane zan zo in gaya mutane abinda kai rawar da ka taka a zaben mai girma gwamnati na wannan shekara ta 2019 zuwa 2020
Abdulaziz Dambazau kenan na jam'iyyar APC gaba ce ne da Anasu bangaren ƴan konkosiya dake jam'iyyar PDP ke cewa su dai sun gode Allah da suka tsinci kansu a gidan jagora sanata Rabi Musa Kwankwaso kamar yadda honorable Gambo Liyaja yake faɗi
to muna godiya ga Allah da Allah iyo gamboliya ja'in a gidan Rabi'u Musa Kwankwaso Sheikh Malam Rabi'u Muhammad Rabi'u Musa Kwankwaso shehin siyasa Afirka gabaki da domin Kwankwaso ne aka hadi din mai ruwa da tsaki na siyasa na jahar Kano iki Kwankwaso iko mai kamfin da gwamnati amman da karfin gwamnati da karfin kudinta da yan sanda da komai da wani jami'in tsaro mai damara wala na farinka di yana tare da gwamnati amman Allah ya nuna Kwankwaso Kwankwaso shine na Allah shi mutanen Kano suke so Allah ya kawo Abba Kabir amman da ka baya aka hadi da makiya jahar Kano duk suka zo suka yi abin da suka yi a garin gamar sauran jahar Kano to in Allah ya da ku ci gaba da addu'a ba a taba yin zabe namiji da katin mace ki zabi namiji ba dan haka in Allah ya da Abba Kabir din nan shi ubangiji baya sabon aiki da yardar Allah
kai kai me kake so kace gamboliya nufin ka a gama me aka yi
ai a gama an yi aika aika an yi awon igiya an yi auna auna irin awon igiya kamar inda gwamnatin take an awon igiya Aminu Walin nan fa shine fa tun ki fito gwamnati a zamanin NPN da RPVRP izo da jirgin sama ake yawo da bilbo na Aminu Wali Allah ya ku zaba Aminu Wali mutanen Kano suka kika tun da kuruce ka yanzu zaka zo ka turo mana danka a matsayin dan takarar Rep 2011 mu murkushe shi ka kuma turo shi a takarar gwamnati mutumin da bai cin nazarawa ba local government daya shi zaka to an ki a zaba Aminu Wali an ki a zaba dan naka ba za a zabe ka ba Kwankwaso ya zana mar kai siyasa kuma ina mamaki yanzu fa dan gawan fa shine fa yake da recording din da wannan yaron nasa mai royal kana na dan gawan ka zo da recording din ma ka faɗa abin da ya faɗa kan Aminu Wali mu da muke da sheda iri daban-daban
ko da dai honorable gamboliya ja'in na waɗannan kalamai a lokacin ne muka ji Awwal Abubakar Bubbugaji mataimakin PRO na jam'iyyar APC wanda ya shigo yana cewa basu ji dadin sanarwar da shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotsa ya fitar ba wanda ya ce ba da sa hannunsu ba
a madadin shugabannin jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotsa matakin mazaba da local government da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotsa muna haƙurƙurtar da yan jam'iyya da shugabanni bisa ga wata sanarwa da muka ji ta bakin shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotsa na wani committee da yace ya kafa na ladabtarwa yan jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotsa
maga ganin cewa kamar rikici ne yayi wa jam'iyyar ta ku yawa a karamar hukumar Kumbotsa shi yasa ya kafa wannan committee
haka ne ko da rigingimu sun yi wa karamar hukumar Kumbotsa yayi ne a radin kansa ba da yawun committee zartawa na jam'iyya ba da masu ruwa da ke na jam'iyya yayi ne dan buƙatar wani mutum daya a karamar hukumar Kumbotsa shi yasa mu shugabanni muka cewa ya kamata mu haƙurƙurtar yan jam'iyya tun da suna cikin damuwa na jin wannan suna takeicin da damuwa na wannan sanarwa da suka je muka zo muka ba su hakuri kan cewa wannan abubuwan da suke faruwa Kumbotsa mun kudure da izinin Ubangiji da yardar Allah karamar hukumar Kumbotsa za a dawo da ruhin jam'iyya a cikin zukatan yan jam'iyya da abubuwan da ya kamata a ci an dawo da mutunci da karamci a cikin siyasar APC ta karamar hukumar Kumbotsa muka dau wannan mataki muka sanar da cewa ba da yawo mu ba da kuma amincewar ba kuma muna nan muna ta kokari muna zama daban-daban akan yanda zamu ga an shawo wannan matsala an yi ko maganinta bisa doren doka da oda kamar yanda shugabanni da masu ruwa da ki suka tabbatar
inda har da gaskiya ko kuna da gaskiya menene na damuwa kuma dan an ce za a kafa committee ladabtarwa ko wani makamancin haka
ba na jin duk mutumin da iji wannan sanarwa bai ji lokacin shugaban jam'iyyar yake sawa da kansa cewa shi ya ga cancanta da dacewa kuma kar ya manta duk abubuwan da suka shafi dan adam akan doren doka da oda ake yin su dokar jam'iyyar APC tun daga matakin kasa local government jaha mazaba akwai constitution to ba akan doren constitution yayin wannan abun ba kuma da yawo ba tintibi kowa ba dan haka muka cewa wannan kamakarar da yake a Kumbotsa da izinin Allah an zo karanta mu da muke cikin tsarin shugabancin mun kudure in Allah da sai mun dawo da yan jam'iyya san jam'iyyar APC da kuma ruhin jam'iyyar APC ya kafa karamar kuma Kumbotsa da izinin Ubangiji da izinin Allah nan da kwana biyu za a ji matsayawar jam'iyya da masu ruwa da ke na karamar kuma Kumbotsa jam'iyyar APC za su fitar
Awwal Abubakar Bubbugaji Kumbotsa kenan mataimakin PRO na APC karamar kuma ta Kumbotsa mu sake koma jam'iyyar PDP da a wannan gaba muka jiyo shugaban kungiyar ta Kwankwaso kawai wato Yakubu Dangawan Jingau da ke cewa su yan Kwankwasiya sun daukaka dan haka ma suke sake kira ga al'ummar jihar Kano da su taya su addu'a dangane da shari'ar da suka shigar
zo mu kare wa Allah subhanahu wata'ala godiya akan irin daukaka da baiwa da Allah yi wa yan Kwankwasiya Allah mun gode ma Allah mun gode ma sannan ba da bayan haka mu kare kira ga al'ummar jihar Kano su ci gaba da addu'a Abba Kabir Yusuf alfirmar Annabi Muhammadu
al'ummar jihar Kano abinda suka zaba Allah zai tabbatar musu. Kuma muna ƙara godiya al'ummar jihar Kano irin jajircewa da goyon baya da suke taiwa Dr. Rabi Musa Kwankwaso. In kika ga irin soyayya da ziyara da kauna da ake kawo Dr. Rabi Musa Kwankwaso, mu ƴan Kwankwasiya ba abinda zamu ci da Allah sai dai godiya. Sannan magana ta gaba, wannan karamar hukumar kumbotsan layin da suka dauko na a hana maganganu a radio ko kuma a dinga yi mutane bita da kulle ko kuma a ce za a kama mutane, wannan ba demokradiya bane. Ina kira ga masu son ci gaban jihar Kano da kafafan yaɗa labarai na jihar Kano, musamman ku kafafan yaɗa labarai, abin da ya rage wa talaka shine zo yi magana a radio, ba sai kai gangamin taro kana zaka kamuwa ne zaka bakin ka ba. A baya ba kwanan nan ya aka kama su a Dolo Me TV, ya kama su musu ba wuciranci, amma ai ba gidajen radio yizo ba. Sannan abun take ci abun ban haushi, wannan abubuwan da aka dinga mai girma gwamna da aka dinga yi a baya a matsayin sa na mai bada shawara akan harkokin siyasa, bai zo ya ce a daina yin wannan ba sai akan ka wai da wani shugaban jam'iyyar ka da wani komitoci wai na hana magana. To idan kuka hana naku magana, mu za mu ci gaba da magana domin mu aikin mu ƴan Kwankwasiya aikin Allah muke.
Baka ganin to ku yazo yayi maslaha duba da idan kuna yin magana kamar tana yin hargitsa wani hazo ne ga jam'iyyar ku.
Idan maslaha ne a baba zai kama waɗanda nace miki ya kama bada, idan suka kuskure sai ya kira su yi musu nasiha a matsayin sa na malami mai wa'azi a da, amma yanzu kuma yake ba gwamna shawara akan harkokin siyasa. Mu Kwankwasiya mun mata shaida shigar sojan Badakari, ba gudu ba ja da ba Kwankwasiya ikon Allah, Kwankwasiya yanzu muka fara Kwankwasiya ba gudu ba ja da ba, wallahi da dauri da kamu da sara da suka da barazana wallahi ba zai hana mu Kwankwasiya.
Yakubu dan gawan jingo kenan na Kwankwasiya. Malaka jihar Jigawa da muka josa gir bello dan kasuwar Singa dake martani ga kalaman wani dan majalisa kan wasu filaye.
Mun samu labarin cewa wani dan majalisa a Jigawa ya fito yana maganar an karbi gonakin mutane ba tare da ka'ida ba, ana sa mutane suna tafiya suna rasa ayyukan yi, ma'ana gonakin suna barin halin suna rasa yin noma. Wannan abin ba zai yiwu ba a matsayin sa na ba dan kasa ba ya fito ya zo kasar da ba tashi ba ya kuma kwace wa mutane gonaki.
Wannan wane ne?
Mr. Lee. Sannan ya je Jigawa domin ya kafa kamfanin sa ganin cewar jihar tana da karancin haka, za a samar da aikin yi, kuma jihar nan tana da gwamna, tana da sarki, tana da hakimi da dagatai, babu yadda za a iya zo daga wata kasa ya kwace gonakin mutane ba tare da bisa ka'ida ba.
Misali wani dan majalisa ne kuke zargi?
Dan majalisa da yake wakiltar Gagarawa, Gumel, Silatan Karkar da Megatari, Alhaji Salim Zoro, shine dan majalisa da yake magana cewa ana kwace waɗannan gonaki saboda ya je Gagarawa yana kokarin yin kamfani na yin sukari da ringa noman rake a wannan local gamma.
Kana nan lokacin da ake wannan yankan da har kake da tabbacin cewa ba kwacewa akai ba?
Eh, muna da tabbacin cewar ba kwacewa akai ba, kuma kowane mai gona an biya shi kuɗin sa kamar yadda ka'ida ta tabbatar. Sannan idan ana da buƙatar shaidu za a iya tuntuɓa daga hannun gwamna zuwa sarki zuwa daga tai zuwa masu unguwanni zuwa su kansu masu gonakin, saboda mutum ya tabbatar da cewa an biya ko ba a biya ba. Shi wannan bawan Allah da ya zo ƙasar mu yake wannan al'amura na kasuwancin sa, mu yake taimaka saboda shugaban ƙasa da kanshi yana zuwa ya gayyato mutane daga waje dan su zo su aiwatar da wannan, yana samar da aikin yi. Sannan ƙasa tana samun kuɗin shiga, jiha ma tana samun kuɗin shiga, local government din da yake su ma suna samun kuɗin shiga. Sannan hakan za ta sa matasa su dinga tafiya kudu ko shigowa birane neman ayyukan yi lokacin da ba damuna ba. Gashi an kawo musu abin a kusa da su, su noma kuma su shiga cikin kamfanin naka su aiki. Mu muna ganin haka ci gaba ne a jihar mu, a ƙasar mu.
Sagir Bello kenan. Idan shirin namu ya koma karamar hukumar Garko kuwa a garin Garin Ali, a wannan gaba da ake kiraye-kiraye al'umma su samu hanyoyi da ayyuka na gwamnati domin sharbar roman demokradiyya. Salisu Abdullahi Muhammad Garin Ali ne muka joshi yana cewa su dai kan basu san wannan ba, domin dukun farbakin da gwamnati ke yi na cewa tana malala ayyuka su dai kan babu su a ciki.
Ya muna da matsalar hanya, wannan hanyar nan ta kai matukar idan damuna ta Garin Ali baya shigowa, kuma baya da haka mun yi iya kabbashin kokarin mu. Bayan wannan matsaloli ga sunan barkate ba za su musaltu ba Garin Ali. Bayan matsalar hanya wacce ita ce uwa uba, muna da matsalar ilimi, muna da matsalar asibiti, muna da matsalar wani wawan rami wanda yake kawo mana zaizaya. Wannan a damuna nan ta bana duk makotan da suke gurin nan wajen gidaje 30 hijira suka yi saboda matsalar wannan ramu. Ya ci yara sun fa kirga, saboda haka muke neman neman gwamnati da masu ruwa da tsaki akan wannan abu su zo su ga irin wannan matsaloli da muke ciki, domin gaskiya abun ya kai da idan mun yi amfanin gona ribewa yake akan ba mu samu motocin ma da suke fita da shi. Misali a daga zo daga garin Ali zuwa fita da su kamar kasuwar Dalki, mu mutanen garin Allah baka ce mu da noma amma ba mu da hanyar da zamu dinga fitar da wannan kayayyaki. Mu mutanen garin Allah albarkace mu, muna da jama'a da yawa kuma ba mu da asibitin da idan wata larura ta tashi za mu je mu kai marasa lafiya zuwa asibitin. Akan hanya idan muka tafi za mu kai yawancin matan masu suna mutuwa saboda matsalar wannan hanya ta mu. Wannan yasa muke kiran masu ruwa da tsaki akan wannan abu da su dube mu da idan rahama su shigo cikin wannan lamari namu, domin mun yi akan bakin kokarin mu. Kuma wannan hanya ta mu ta garin Ali an sa ta a cikin budget ya fa kirga shekara da shekaru za mu ji an ce an sa ta a cikin budget, amma har yanzu abun nan bai yi ba. Saboda haka muke kira ga mai girma gwamna da ya taimaka mana dube mu da idan rahama ya zo ya duba lamarin mu na cikin hanya ta mu ta garin Ali.
Salisu Abdullahi Muhammad garin Ali kenan daga karamar hukumar Garku. A wannan gaba ce da wasu ke kukan ba a samun sharbar roman demokradiya. Yanzu haka muka jo shugaban kungiyar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Yari na bayyana cewa shekarar 2020 shekara ce da Najeriya za ta shiga cikin matsin tattalin arziki wanda sai an yi da gaske sannan za a fito da ita. Abdulaziz yayi wannan kalami ne a yayin taron su da sabbin gwamnoni da aka zaba, inda yake jan hankalin su da su yi hankali domin za su shigo cikin gwamnati amma za su fara da cin karo da matsalar tattalin arziki irin wadda ta afku a farkon shekarar 2016 na mulkin jam'iyyar APC a wannan kasa, wanda ba taba samun haka ba a cikin shekaru 20 da suka gabata. Gwamna Yari ya ce gwamnoni masu barin gado sun gamsu cewa yawancin bashi ba shine zai kawo ƙarshen matsalar tattalin arziki ba, a don haka ya shawarci sabbin zababbin gwamnonin maimakon su fara tunanin cin bashi to gwanda su fara fadada tunani kan yadda za su fadada hanyoyin samun kuɗin shiga domin samun isassun kuɗin da za su yi amfani da su wajen shawo kan matsalar tattalin arzikin da za su iya fadawa ciki a shekara mai kamawa. To baki daya kuma da waɗannan kalamai na gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari muka kawo ƙarshen shirin hangen dala na wannan lokaci. A madadin Ahmad Rabi'u Ja'in, Abdulkadir Yusuf Gwarzo, sai kuma Khadija Rabi'u Indabawa, Muzammil Ibrahim Yakas sai da na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.